Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25 31 da 60 a jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci Baba Yakubu Makiri ne tare da Ali Mustafan Sakkwato zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai
to kanun labarin sun hada da wanda ke cewa Prime Minister kasar Japan ya hadu da Donald Trump kuma ya bayyana ra'ayinsa akan shi wani bincike da wata cibiyar nazarin ra'ayi kirojin demokradiya ta Amurka ta gudanar a Ghana ya bayyana ra'ayin yan Ghana din game da hukumar zaben su yayin da jamhuriyar demokradiyar Congo kuma aka nada sabon Prime Minister
To bayan kun gaba jin labaran duniya za ku ji irin shiri da sashen shari'a da kuma hukumar ƴan sanda suke yi wa zaben da za a yi a kasar Ghana a watan gobe
kana tawakkali zai yi a yi kaza sai kai shirin ta haɗu ko babu cewa a lalle waɗannan sun zauna ga abin da za a yi
a kasar kamar kuwa ana ƙara samun yawan amfani da kafofin sada zumunta a cikin kasar to sai dai kuma wato hukumomi ba sa so sannan kuma bayan haka muna da shirin lafiya uwar jiki da Juma'a Ali za ta gabatar muku amma duk fa sai kun sha labaran duniya
to jama'a barkanku da asuba Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya ce sabon shugaban Amurka Donald Trump mutum ne da yake da cikakkiyar amincewar cewa za su iya aiki tare da junansu shugaban kasar ta Japan wanda shine shugaban wata kasar waje na farko da ya gana da Trump tun bayan da ya ci zabe yana kalamin ne bayan haduwar ta sujiya a katafarin gidan nan mai soraye da yawa na shi Trump da ke birnin New York sai dai shugaban na Japan din bai bada wani ƙarin haske kan abubuwan da suka tattauna ba haka shi ma Trump din ya kama bakinsa ya tsuke bai ci open ba bayan taron nasu A lokacin da yake neman yakin zabe dai Donald Trump ya sha sukar lamirin dangantakar da ke tsakanin Japan da Amurka inda ya nuna cewa Amurka tana kashe makudan kudade wajen kare lafiyar Japan. A wancan lokacin Trump ya ma kawo shawarar cewa a kyale Japan da wasu kasashe na wannan yankin da take ciki a Asia kowace su taje ta samu makaman kare dangi na nukiliya kuma a tilasta musu su rinka biyan Amurka makudan kudade inda suna son ta rinka aika sojanta zuwa can kasashen nasu. Yanzu haka dai Amurka tana da sojoji kamar 53,000 a can Japan wanda ke tare da iyalansu da su ma aka ce yawan su sun kai 43,000 ga koma ya katan fararen hula su ma kamar 5,000.
Wani bincike da wata cibiyar nazarin raya a kidojin demokradiyya ta nan Amurka ta CDD ta gudanar da wani bincike ya nuna cewa akasarin mutanen Ghana duk sun yi imani cewa hukumar zaben kasar za ta iya gudanar da ingantaccen zabe na adalci kuma cikin kwanciyar hankali a ranar 7 ga watan Disamba nan mai zuwa lokacin da za a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar a hirar da ya da gidan rediyon nan ta muryar Amurka kujo asanti wani babban kusar cibiyar ta CDD ya ce yanzu mutanen Ghana su da dama wato suna dada samun karfin gwiwar amincewa da hukumar zaben kasar tasu to sai dai kuma binciken na CDD ya nuna cewa akwai damuwa a yankin arewacin Ghana din inda wasu ke jin tsoron barkewar tashin hankali bayan an kammala kirga ƙuri'u da aka jefa a lokacin zabe
to kuna jin labaran duniya daga Washington DC Shugaba Joseph Kabila na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya nada wa kasar tasu sabon Prime Minister kuma wanda aka nadan wani babban kusar ƴan adawa ne da ake kira Badibanga Ntita Sami wanda kuma shine zai jara ga gwamnatin gaban gambiza din ta Congo har zuwa lokacin da aka gudanar da zaben da aka jinkirta gudanar da shi shi zaben da ya kamata a ce an yi shi a cikin watan nan da muke cikin na Nuwamba an dage shi ne har sai zuwa watan Afrilun shekarar 2018 A cikin wannan makon ne dai gwamnatin ta Kabila ta ce ta yi murabus a gargashin wata yarjejeniya da aka kulla tsakaninta da wani bangare na jam'iyyun 'yan adawa wanda suka ce sun yarda shi Kabila ya ci gaba da zamansa a kan kalagar mulki wato dai ta zarcen wuce wa'adinsa na biyu na mulki kenan. To sai dai kuma wata gamayyar jam'iyyun 'yan adawa din ta daban ta nemi shugaba Kabila ya sauka in Allah ya kai mu ran 19 ga watan Disamba ranar da ya kamata wa'adinsa na mulki na biyu ya kare.
akalla mutane 73 suka rasa rayukansu, wasu fiye da 100 suka ji raunuka iri-iri a lokacin da wata motar daukar man fetur ta yi bindiga. Mutane suka zo suna kokarin dibar mai da zube daga cikin motar a kasar Mozambique. Waɗanda suka shaidi hatsarin sun ce motar ta fadi ta juye ne a wani ƙauye dake lardin Tete, can kusa da inda Mozambique ta yi iyaka da kasar Malawi. Rahotannin farko da aka soma samu sun ce zafin rana ne ya zazzafa ainihin motar ya sa wuta ta kama a motar. Mozambique, wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya, har yanzu ba ta farfado daga yakin basasar da ta yi fama da shi wanda aka ƙarƙare a shekarar 1992. Haka kuma ƙasar, wacce ke a sashen kudu maso gabashin Afirka, tana fama da fari kuma da masifar ƙarancin abinci.
To, a ƙarshe, Amurka ta faɗa jiya cewa za ta saka matsin lamba domin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙarfafa takunkumi a wayan duk wanda ke ingiza wutar rikicin ƙasar Sudan ta kudu ta zuma da yanzu ta rikide ta koma ta ƙabilanci tsagaranta. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ce take faɗa cewa a cikin kwanaki masu zuwa Amurka za ta himmatu wajen neman ganin an haramta sayar da makamai ga Sudan ta kudu ɗin, kana an auna mutanen da ke da hannu a wajen hanawa Sudan ɗin samun zaman lafiya. Da ce kodayake hana wa ita ƙasar a saida mata makamai ba zai hana mata neman wasu hanyoyi na samun makaman ba, ko kuma ya kawar da waɗanda ake da su yanzu a ƙasar. Ta ce amma duk da haka haramcin zai yi tasiri wajen samun manyan makamai kamar su jiragen sama, tankuna da dai sauransu.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, saura kwanaki 20 Ghana ta yi babban zaɓenta na shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ranar 7 ga watan Disamba, a yayin da jam'iyyun siyasar ƙasar ke ƙara ƙaimi wurin yaƙin neman zaɓe. Hukumomin shari'a da na 'yan sanda suna ƙara ɗaukar matakai ne na zaman lafiya da tsaro. Babban alƙaliyar Ghana, Georgina Theodora Wood, ta ci gaba da tabbatar wa al'umman Ghana da mara da hukumarta ta yi wurin tunkarar ƙararrakin zaɓe.
It is a constitutional responsibility to which, as faithful arbiters, we have pledged our unstinting loyalty.
Ta ce wani babban alhaki ne da dokar ƙasar nan ta ɗora mana a wuya a matsayinmu na masu shiga tsakani da adalci. Muna ci gaba da tabbatar da aniyarmu na yin aiki tsakani da Allah, kuma mun himmantu wurin aikin shari'a tare da yi wa al'umman Ghana alkawari. A lokacin da muka yi rantsuwar kama aiki, za mu yi gaskiya wurin warware ƙalubaloli don kiyaye demokradiyyar ƙasar.
The potentials of legal disputes arising before, during, or after the election day proper are real. When they do occur, where they cannot with the best of intentions
tace tana yuwa a samu rashin fahimta kafin zabe da lokacin zabe har ma da bayan zaben. Idan ko hakan ta taso ba a samu yadda ake so ba, to muna kyautata zaton kotunan mu za su magance waɗannan al'amuran. Babban alƙaliyar Ghana, Georgina Wood, take jawabi a wurin kaddamar da takardun tsarin shari'a akan ƙararraki da suka shafi zabe. Na tuntuɓi babban limamin 'yan sandan Ghana na ƙasa, DSP Imam Hussein, ko wani irin shiri hukumar 'yan sanda take yi wa zaɓen ranar 7 ga watan Disamban, sai ya ce.
Abinda shugaban 'yan sanda ya lura shi ne, wannan lamari akwai stakeholders, shi ne waɗanda su ma za su faɗi a ji, kuma suna da nasu rawa da za su taka a cikin wannan muhimmanci, saboda a daddale a samu zaman lafiya. Akan haka ne an kai zama da organizations daban-daban, shi ne Inspector General of Police ya yi zama da Christian Council of Ghana da sauransu, shi ne mun ka sadu da the National Chief Imam, sa'annan kuma da sauran limamai na kamar Ahlus Sunna da sauransu. Manufan wannan zama shi ne, ya za mu yi zaman lafiya.
Daga wurinku da yake ku aikin tsaro ne aikinku, kuna da wani labari kamar za a iya samun wata tarzoma a wannan zaɓe ko kuma a'a irin da ya fargaba ne da aka saba gani a kowace zaɓe?
Hakikatan da yake lamari ne na shani na security, kowane lokaci kana dirasa ne abin da ya wuce da kuma abin da kake tawakkuli kuma za ya zo. ka fahimce ni ko kana tawakkul zai yi ayi kaza sai kai shirin ta haka ne ko babu cewa a lalle wayannan sun zauna ga abin da za a yi ko ko wayannan sun zauna ga abin da za a yi idan kowane lakun mun samu wani labari ga wannan abin da za su yi za mu riga yesu ne mu kame su amma abin da muke yi ne saboda mu kiyaye mu ɗan sanda da kuma su mutanen mu bude su gaba da mu nemi yadda za mu kiyaye saboda ma kawa wata fitina ta faso angwannin nan
wancan idan aka tasa shi ma ila da baya
to madalla DSP Hussein Abdulrahman Hussein limamin ɗan sandan gada na ƙasa kenan kuka ji muryarsa ta ƙarshe yanzu kuma sai fasarar rahoto akan yadda amfani da kafofin sada zumunta ke ƙara yawa a ƙasar Kamaru
amfani da kafofin sadarwar zamani na duniyar gizo da ake kira a turance social media tana ƙara haɓaka a ƙasar Kamaru haka ma kokarin da gwamnati ke yi domin sa ido kan yadda ake amfani da ita. Waɗannan 'yan majami'ar Cocin Presbyterian ta Bota a lardin Limbe da ke kudu maso yammacin Kamaru su ne suke rera waƙa suna yi wa wasu mutane uku addu'o'i. Waɗannan mutanen uku wata kotun soja ce ta yanke musu hukuncin ɗauri wannan watan bayan an same su da laifin aika saƙon ba'a. Ta kafar sadarwar SMS wai za su ɗauka wa ƙungiyar ta'addancin ta Boko Haram mayaƙa. Yayin da ake musu shari'a, babar 'yan kallo sun shiga kotun ba, lamarin da ya sa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International da sauran ƙungiyoyin 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama suka yi tur da hukuncin. Cikin waɗanda suka halara a cocin akwai Tabor Timothy, ɗan shekaru 22 da haihuwa, wanda ɗalibi ne da ke nazarin fannin shari'a a Jami'ar Douala ta Kamaru.
It was just normal for a thorough investigation to be carried out to really ascertain the fact that these guys were joking. It is unjust. Thorough investigations were not carried out.
Timothy yana cewa ya dace a gudanar da binciken kwakwaf domin a tabbatar cewa waɗannan mutanen ba a suke yi. Yin hakan yana bisa gaskiya, amma ba gudanar da cikakken bincike ba a kan waɗannan da aka yi wa hukunci. Gwamnatin Kamaru ta jima tana amfani da dokoki daban-daban da suka haɗa da dokar yaƙi da ta'addanci ta shekarar 2014 da dokar laifuka da aka sake sabuntawa domin bin diddigin saƙonnin ko bayanan da jama'a ke aikawa ta wayar hannu da yanar gizo. Wani lawyer mai suna barista George Maseli Tsungi da ke cikin ƙungiyar lauyoyin Kamaru ya yi sharhi cikin harshen Faransanci a kan lamarin yana cewa hukuncin wata shida zuwa shekaru biyu da tarar dalar Amurka 10,000 zuwa 20,000 ne za a yi wa duk wanda aka samu da laifin yaɗa labaran ƙarya ta kafar sadarwar zamani. Ya ce ana iya maninka hukuncin sau biyu idan aka gano labarin da aka yaɗa an yi shi ne da nufin tada zaune tsaye cikin jama'a. A watan Janairun wannan shekarar ne, ‘yan sanda suka tsare wani ɗan jarida bayan da ya ba da rahoto ta kafar sadarwar zamani bisa kuskure cewa shugaba Paul Biya ya ziyarci wata rundunar sojoji a arewacin ƙasar. A watan Maris ma, ‘yan sanda sun tafke mutane da ake zargi da tsegunta abin da ke cikin wata wasiƙar sirri a kafar sadarwar zamani. Wasiƙar ta fito ne daga ministan tsaron ƙasar, inda ya ce ‘yan Boko Haram sun shiga birnin Yaounde. Sai dai kuma duk da yawan kame-kame da ake yi, kafofin sadarwar zamani sai ƙara suke yi a Kamaru, kuma ‘yan adawa da masu goyon bayan gwamnati suna amfani da su kamar yadda wani masanin fannin hanyoyin sadarwa ɗin Nelson Tawe ya bayyana.
Social media is inevitable. It's like a devil that you are called upon to live with. It's difficult to suppress it. It's just
Nelson Tawe ya ce babu yadda za a gujewa amfani da kafofin sadarwa irin waɗannan. Da wuya a daƙile kafofin, ƙoƙarin daƙile su kamar sa ruwa ne a kwando. Waɗannan kafofin sun kafu kuma babu yadda za a toshe bakinsu. Gwamnati na da jan aiki a ƙoƙarinta na neman daƙile su, inji Tawe. Kasar Kamaru bai ta kada bace kasar da ta damu da yaduwar wannan hanyar sadarwar ta duniyar gizo. Kasashen Afirka da dama sun dauki irin matakan da Kamaru ta dauka domin wani sabon rahoto da wata kungiya dake Washington da ake kira Freedom House ta fitar ta ce yancin yaran gizo ya ragu ainun cikin shekaru 6 da suka gabata a duk fadin duniya.
To madalla a gaida Malam Salo. Wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 12 da minti 16 kenan agogon Washington DC. To sai kuma shirinmu na gaba lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masauraro kuma barkanmu da sake saduwa a wannan fili na lafiya uwar jiki babu mai fishi yake. Gani Jummai Ali tare da likitan ku nan Dr. Muhammad Adam wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku da kuka aiko mana na kiwon lafiya. Likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
Basika mata farko a yau daga wajen Malam Maiwada da kuma Malam Musa ta haɗin gwiwa ce.
To Hajiya.
Daga can karamin hukumar Ibica har jihar Taraba.
To
waɗannan malamai dai suna su dai nasu tambayar suna son su sani ne waya ake kamuwa da ciwon sukari ne.
To abin da ke kawo ciwon sukari waɗansu kaman yara akan haife su da shi abin da ke fitar da wannan ƙwayar halitta insulin ba su da shi. Waɗannan aka haife su da shi wannan ciwon sukari. Akwai waɗansu kuma waɗansu in suka so matan manyanta. Waɗansu kan samu ciwon sukari. Waɗansu kuma in suna manyanta sukan jiki sukan kiba. To sukan samu ciwon sukari. Akwai kuma mata waɗansu suna da juna biyu waɗansu sukan samu shi wannan ciwon sukari ɗin. To akwai waɗansu kuma da suke samun ciwon sukari domin waɗansu cututtuka da suke da su. Waɗannan na kawo ciwon sukari Hajiya.
To likita wannan bayani da kai su kamar misalin mata masu juna biyu din nan idan suka haihu suka rabu da ciwon sukarin ne?
Eh yawancin su in suka haihu ciwon sukarin yakan rabu da su domin in suna juna biyu din sukarin su yakan taya sosai. To dole sai an ta ba su magani amma da sun sauka wannan komai yakan da maddawo daidai amma har da haka yawancin su akan ta bi ana tabbatar ba wani abin da ciwon bai tsaya ba.
To ga su kuma wannan da suka kamu da ciwon sukari saboda kiba fa.
Wanda suka amma ciwon kiba akwai abu biyu ne ke faruwa da su waɗansu akan ce su so motsa jiki yanda za ko su canza yanda abubuwan da suke ci in suka canza abubuwan da suke ci suka rike kiba to waɗansu in suka yi wannan to ciwon yakan warke amma akwai waɗansu domin wani dalili akwai waɗansu ƴan kwalayen halitta ake kiran su receptors a cikin jikin ɗan adam to waɗansu in sun kiba nan da yawa waɗannan shi abin da ake kira receptors ɗin wani lokaci ba su aiki ƙwayan insulin ɗin da suga ɗin suke shiga cikin ƙwayan halitta to lokacin domin dalili waɗansu su abin bai aiki sosai to waɗannan su wannan bai aiki yanda ya kamata to ciwon sukarin nasu bai warke sai su yi ta shan magani dai
har iya rayuwansu.
Eh har iya rayuwansu eh Hajiya.
To likita a takaice ciwon sukari ba iya warkarwa kwata-kwata kenan?
Eh ya dangane da irin wanda ke kamar na yara waɗanda aka haife su da shi irin wannan su bayan da za a warkar domin dokon lokaci a masa allurar shi wannan insulin ɗin amma akai a nan Emory University a nan America akwai inda suka so mai yin dashin shi wannan pancreas
ba ta tumburkuma
tumburkuma to akai waɗansu su suka yi sa a tsaya to ana iya warkar da su haka amma su waɗannan yaran bayan da za a warkar da su dole su yi shan magani.
To wannan dashe ɗin mutum ko in koya girma ana iya mishi ko sai dai yana yaro?
A koyi mutum ya girma ana iya masa.
To amma irin wannan zai tsada ko?
Bai tsada a wuraren mu sai dai mutum ya ta shan maganin dai kawai.
To likita kaman wannan da shan tumburkuma din nan za a yi na giri ne ko ko za a nemi na jikin wani ne a samu mutum?
Yawanci na jikin wani ake samu wanda ya dace da wanda za a dasa masa.
To tumburkuma din muna da shi a jikin mu fiye da ɗaya ne?
Ai inda kaman wanda abinda ake shine kaman wani kin san nan da mutum ya mutu ana iya cire waɗansu abubuwan.
Wato shi yasa kaman yanzu idan mutun yaje yayi lasisi na wannan na tuki akwai a jikin form din da zaka cika wai organ donor wato ka sa hannu akan cewa in hatsari ya sami ka wato kafin ka mutu a fidda wani abu mai amfani a jikin ka kenan
eh to irin wadannan haka ake da wani ya mutu kafin ma abin nan an san zai sai a ciccire su aka cire su ana iya rike su a don suraren da ba za su mace ba su wadannan sai a yadda samu wani
to likita zan maka wata tambaya ban abin nan ba to shin wadannan fannonin jiki da ake fidda din idan mutun ya mutu aka fidda ba su ba za su mutu ba ko ko idan an ga alamun cewa mutum ba zai rayu bane sai a cire kafin ya mutu ko ya ku likitoci suke yi
yanda ake hajiya kin san mutuwan akwai da mutum ya mutu kin san har jikin mutum akwai dan irin wannan halitta har yanzu suna aiki ko da ke mutum ya mutu
to
in aka cire su gab da mutum ya mutu ana cire su
to irin wannan shine sai a aje
sai a aje ko kuma ana cirewa za a san wanda dake so sai a kai a dasa masa haka ake shi haka ake ma da zuciya da kamar mayawanci kamar da suka yi hatsarin moto an rike kin so din na'urorin ke suke
kamar irin na'urorin da ake makala mutum ya taimake shi yana mun nan ba a ta a menene a dikitance da ya mutu amma wannan
na'urorin ne suke sa shi ke kamar yana da rai
to
kafin a cire wadannan sai a cire wadannan abubuwan
to ina fatan wannan bayani ya gamsar da su masu sauraron mu to har yanzu dai muna jihar Taraba
to hajiya
wannan wasiƙa ta fito ne daga wajen Jibrin Ibrahim shi kuma a can karamar hukumar Balle
to
yayi tambayoyi ina jin guda uku
to hajiya
yace wai me yasa ne idan mutum ya gudu sosai sai wai zuciyarsa ta tsinke sai cikinsa kuma ya kuma ciwo sai kuma ciki zuciyarsa ta rika bugawa sosai tambaye da yake nan to me yasa haka
to kin san mutum ko wani lokaci ka so mu gudu ko wani abu da kake motsa jiki zuciyarka bugunta yana karuwa kamar mutum yana zan za ta buga kamar so 50 kamar dai kana motsa jiki ko wani lokaci mai zuciyarka za ta buga kamar 60 ko zuwa 70 a minti daya
to
amma in kana tsananin gudu sosai kamar irin masu gudu zuciyarka kan buga wurin 100 da wani abu
to shi yasa take buga
kake kamar lokaci to in kuma zuciyar naka kai baka saba ba zaka ji kamar ma za ta fita cikin
daga jikinka
to amma shi yasa yawanci ake so mutum rinka in yana motsa jiki ya rinka sa zuciyarsa bugunta ya karu ko wani lokaci in ya karu sai ka rage sai ta sauko to wannan yana iya ƙara ƙarfin zuciyar dan adam amma inda yana gudun ya ga abin in kullun yana jin zuciyarsa kamar zai faɗi ko wani abu haka to ya kamata je wani likita kada ya ci gaba da gudun
to galibi ma ko shi yasa nan likitoci in ma mutum yana son ya fara wani motsa jiki sai ya je likita ya bashi shawaran yanda zai fara yi misali a ce kada ka fara in zaka fara yi a ce ko ka fara da minti 10 zuwa 20 zuwa 30 maimakon kawai ranar da ka fara kai ta yi wujiga na awa 2
to kin san ko ma haka ma yanda jikin dan adam yake in baka saba abu ba ya fi ce ka soma kadan in zaka soma kai kan minti 5 10 sannan ka in ka dawo kuma kai mai kai kan minti 20 in ka sake dawo kai minti 30 kai ta ƙara tsawon abin
har wato har jikinka ya saba
domin in jikinka bai saba ba kai haka to kada wasa wani abu zai iya faruwa ga jikin naka domin baka saba ba saboda haka duk waɗannan abubuwan da ke faruwa domin jikinsa bai saba bane kuma akwai waɗansu ko da sun saba in ya soma haka kila suna da wani ko ciwon zuciya ko wani abu na faruwa a cikin jikinsu to dole sai saurayi su je wani likita duk akwai na'urori da yawa suke gwada abubuwan nan hajiya
kafin a baka shawara
kafin a baka shawara ko kuma kana tsammanin wani abu ke faruwa a cikin jikinka ka je a gwada za a tabbatar da abin da ke faruwa sai a ce maka to ga abin da ya kamata ka yi ko kada ka yi
to malamin ya sake wata tambaya
to hajiya
yace wai me ke kawo mutuwar jiki ne kasala ka ji jikinka ya mutu
to akwai abubuwa wani lokaci abin da ke kawo wannan gajiya in dai kana abubuwa ko ka gaji sai ga jikin kuma waɗansu wani lokaci kuma in ka ci abinci da yawa to domin yawancin jini yakan zo yana so ya narkar da abinci sai ga jiki ma ka gaji kana jin bacci to duk waɗannan in dai abu domin bayan ka ci abinci ne ko kuma bayan ka gaji ne to duk waɗannan ba wani abin damuwa ba ne amma in dai kowane lokaci kana jin kasala to akwai waɗansu na'urar abubuwan da ya kamata mu cike la baka samu amma ana iya gwada ka a tabbatar me baka da shi
to jin kasala tana yiwuwa alamar kamuwa da wata cuta ce ko
to kuma lokaci jin kasala in kana jin kasala da yawan lokaci kila jininka ba shi da karfi sosai ko kuma akwai abu da ke faruwa a jikinka to dole ka je a gwada
in ba ka je an gwada ba din ba za a sani ba
ba a sani ba domin ba bai kamata ka rinka jin kasala kowane lokaci ba
to Allah ya sauke
amin amin
Allah kuma ya sa a dace
amin amin
to likita malamin ya sake wata tambaya
to
yace don Allah yana son ka taimaka mishi da bayani akan rigakafin kamuwa da cututtuka
Hajiya ko ina a duniya abin abu mafi sauki dake kare mutane ga cututtuka ko wani irin cututtuka yawanci ko wani irin ciwo Hajiya wanke hannu komai kai kafin kai wani abu ka wanke hannunka da sabulu ko wani lokaci in ka tafi wani abu ne wanke hannunka da sabulu da ruwa ko wani lokaci in kana wannan to zai kare ka da yawancin ciwuka da suke faruwa Hajiya
a takaice dai tsafta tunda ka san galibi kazan
shine tsafta shine mafi amfani kware da gaske duk irin ciwon mura ne duk irin ciwukan da ake kamuwa da su inda ka wanke hannunka wallahi Allah in Allah sai Allah zai kare ka
wato galibi ma cututtukan yawancin su abin da ke kawo kazanta ne da rashin kula
a kazanta ne da rashin kula inda muna kula domin wadansu likitoci suka je ko a suka je Ethiopia akwai irin ciwon da mutane ke samu idan su abin da ke faruwa ne inda suka tabi juna sai su tabi hannunsa a ido
to wato sanan sai ya yadu
sai ya yadu to aka koya ma yaran ko wani lokaci suka je su rinka wanke hannunsu domin can ba al'adansu ba su cika wanke hannu ba su sai aka so mu koya ma yaran da mutane ana suna wanke hannu sai ciwon ya rugu sosai a wannan ƙauyen
ka san galibi yaro idan ya taso irin tarbiyya da kamishine nan yanzu idan ko ɗakin ba haya an ka shiga kaga yaro dan karamin dan shekara 1 shekara 3 da ya fito ba haya ne zai wanke hannunsu mu ko kaga gida yaro sai ya shiga ba haya Allah ka tsaye san irin kazantan da ya fito amma ba zai wanke hannun shi ba saboda haka
ne idan ko ma kamfanoni ko ina ne za a ce in ka shiga ma'aikaci ya shiga wurin ba haya za a ce za a ga wani an wani rubutu wanke hannunka kafin ka fita
an sa alama
an sa alama
a saboda haka ya kamata idan masu sauraron mu suna ji a fara koya ma yara tarbiyyar ko da yaushe su rika wanke hannayensu hakan zai taimaka
sabulu ko sabulun gargajiya ko irin sabulu ka samu ka wanke hannu da shi duk wannan ya isa idan mu kai wannan to yawancin ciwon ga Allah zai kare mu da su Hajiya shine mafi amfani
to dama an ce kuma rigakafi ya fi magani
eh
to malamin da shi da wai so yayi waya aika mishi da dan littafi akan rigakafi to malam ba mu da littafin da muke rabawa muna dai fatan wannan bayani da likita ya maka ya gamsar da ka kuma zai amko kuma zai amfane ka da kai da sauran masu sauraron ku ko ba ka ba likita
gaskiya ne Hajiya
to likita da wannan ansa da ka bai wa ansa da ka ba Malam Jibrin Ibrahim lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya a san da ce a kace duniya ana ta wala
kace a ana rawa kuci to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
to firayim san kasar Japan Shinzo Abe ya ce sabon shugaban Amurka Donald Trump mutum ne da yake da cikakken amincewar za su yi aiki tare da juna shugaban kasar ta Japan wanda shine shugaban wata kasar waje na farko da ya gana da Trump tun bayan da ya lashe zaben da aka yi yana wannan magana ne bayan da suka hadu jiya a katafarin gidan nan mai soraye da yawa na shi Trump din da ke birnin New York sai dai shugaban Japan din bai bada wani ƙarin haske kan abubuwan da suka tattauna ba haka shi ma Trump din ya kama bakinsa ya tsuke bai ce komai ba bayan da suka gama taron an san cewa lokacin da yake yakin neman zaɓe Donald Trump ya sha sukar lamirin dangantakar da ke tsakanin Japan da Amurka inda yake nuna cewa ita Amurka tana kashe mukudan kuɗaɗe wajen tsaron Japan a wannan lokacin ma har Trump yake kawo shawara a kyale Japan da wasu ƙasashe da ke can nahiyar da take ciki kowa ya je ya samu makamansa na ƙare dangin nukiliya
to da wannan ne za mu zo ƙarshen shirinmu amma kafin mu yi sallama da ku muna sanar da jama'a cewa za a yi jana'izar mahaifin wato ma'aikaciyar mu Grace Alheri Abdu wato marigayi Reverend Ilyas Gata Reverend Ilya Gata a malumfashi a coci Ikwadon number 1 kenan da ke malumfashi a ranar Asabar din gobe da karfe 10 na safe muna ƙara ta'aziyya ga iyali baki ɗaya a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu Baba ya kuma kere ne ke sallama da ku sai kuma an jima da karfe 7 agogon Najeriya karfe 8 agogo Ghana za ku sake jin mu dauke da wasu shirye-shiryen da zamu kawo muku ciki da rahotanni da sauran shirye-shirye da kuma sakonnin ku da zamu karanto muku har kuma da aidifin wato sharhin jaridun nan Amurka. Kafin wannan lokaci nake cewa a huta lafiya.